musamman da minti 35 ko 40 in kokari mu kashe wayar hannunmu saboda kowa ba komai kai kanka ma da aka yi fita da mai kalle kuma jama'a da kai kusa da kai a daure a kashe daidai wannan lokacin saboda a samu nutsuwa kwarai da gaske kuma da Allah kada a rinda kyaran mutum dan an ji wasu sai kara ta yi manta ya yi mutum kullum masu haƙuri da juna tabbas aka yi haka to an san duka irin wannan zaman ne aka ji tabbas da ya yi ko da ya manta ko kuma ya kashe yana tun ya kashe ba ta kasu ba Allah ya gafarta mana to taimakon Allah tabaraka ta'ala abinda malam zai tattauna ya ji da mu kamar yadda aka saba ana magana ne a kan mata ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bayyi wato sayyida maimuna radiyallahu anha ita za a yi magana a kanta to kuma Allah ya kamala mu kuma Allah ya ba mu ikon sauraro Allah ya samu afana Allah ya saba mana arziki irin nata da sauran ƴan uwanta da su zo na cikin kan alhamdulillah kamar da wasu
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تحبس سعادتنا ولا تجعلنا نساو بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا ولا علمنا دائما أن الفشل قريب إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد mai daji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta goma sha daya ita ce mai munatu bintul haris radiyallahu anha to abubuwan da za mu tattauna a kanta gobe ne kamar guda hudu a ɗaya shi ne sunanta da nasabarta sunanta maimuna ita asali amma wata faɗa an ce canja mata annabi alaihi salatu wassalam ne mahaifinta kuma dangane da nasabar ta shine al-Haris ɗan Hazar shi kuma Hassan ɗan Bujairu shi ko Bujairu ɗan Huzan shi kuma Huzan ɗan Rukuba shi kuma Rukuba ɗan Abdullahi shi kuma Abdullahi ɗan Gila shi kuma Gila ɗan Amir shi kuma Amir ɗan Sa'asa'a shi kuma Sa'asa'a ɗan Muawiya shi kuma Muawiya ɗan Bikfaka shi ko Bukaru ɗan Hawazin shi kuma Hawazin ɗan Mansur shi ko Mansur ɗan Ikrama shi kuma Ikrama ɗan Kasafata shi kuma Kasafata ɗan Kaisu Aila sune kabila su suna ita ce ƴar uwar Zainab bintu Khuzaima radiyallahu anha wancan matar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ƴar uwar ta ce uwarsa ɗaya mahaifiyarsa sunanta Hindu wata fada aka ce sunanta Haula binta Awu ƴar Awu shi kuma Awu ɗan Zuhair shi kuma Zuhair ɗan Haris shi kuma Haris ɗan Umara shi kuma Umara ɗan Hibir to ƙabilar ta Hibiriya ce ƙabila ce a ƙasar Yama to halin ita na nan Maimuna radiyallahu anha kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta shi ne za ta yi aure ta auri waɗansu wani mutum kafin Annabi alaihi salam sai dai malaman tarihi sun yi saɓani a ciki wane ne ya aure ta kafin Annabi alaihi salam wata fata sun ce tana hannun Habiruhum ibn Abdulghazza sunan mijinta kenan shi kuma Abdulghazza ɗan Qais shi kuma Qais ɗan Abdulwud daga Bani Amir ɗan Lu'ay fada ta biyu kuma suka ce tana hannun Mas'ud ibn Amr ibn Umair al-Thaqafi mutumin Banu Saqifa ne fada ta uku sun ce wanda ya aure ta kafin Annabi alaihi salam sunansa ko ya ibu ɗan Abdulghazza shine wanda ya musulunta ranar yakin Makka, kuka Makka. Wata bakar kuma ta kudu sun ce wanda ya aure shi sunansa Farhatu dan Abdulrusa, ɗan uwan shi kuwa ibn ne. Alai kowace irin magana a rumun tarihi suka ce wato ita mai munusu aurenta a cikin usura ko iyalin gidanta biyu rukumi a nan sai aure. Dan duk wannan da aka lissa a yi gida ɗaya. To, wannan kenan. Ka kuma zo maganar auren da Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya yi, to sai wata baiwa da za mu yi magana a kanta, gajeriyar magana. Baiwar da ita ce Allah yana zaɓar bawaye masa dai wanda yake so. To, mahaifiyarta Ibn Tawfiq ɗin nan a tarihin duniya ba a taɓa mai shirkai irin ta ba. Kowa duk matar duniya kace ce tafi ta shirki. Farko dai ita ce mahaifiyar Lubabatu al-Kubra. Lubabatu ba kusa ita ce Ummul Fadli matar Sayyidina Abbas ibn Abdul-Muttalib amma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da Allahu anhu. To ita ce mahaifiyarta. Kaga shirkinta al-Abbas ne radiyallahu anhu kaga babban shirki. Sannan ita ce mahaifiyar Asma'u bintu Umayy. Ita kuma Asma bintu Umayya ita ce matar Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, wanda Annabi alaihi salam yake cewa shi ne mai kama da ni a hali, shi ne mai kama da ni a sura. Sallallahu alaihi wasallam matarsa ce. Sannan bayan rasuwar Ja'far ibn Abi Talib a yakin Makka, sai Sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya aure ta, kaga shirkar Sayyidina Abubakar ce radiyallahu anhu. Sannan bayan Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, sai Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya aure ta, kaga ta zama shirkar Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Sannan kuma ita ce matar Salma bintu Umayy, matar Hamza ibn Abdul-Muttalib radiyallahu anhu, sadaqar shirkar Sayyidina Hamza ce radiyallahu anhu. Bayan rasuwarsa kuma Shaddad ibn al-Hadi al-Laysi shi kuma ya aure ta. Sannan kuma ita ce mahaifiyar Zainab bintu Khuzaima matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan ita ce mahaifiyar Maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk duniya za mu yi shirki irin ta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shirkinta shi na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu shirkinta, shi na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu shirkinta, Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu shirkinta, Sayyidina Abbas shirkinta, Sayyidina Hamza ibn Abdul-Muttalib shirkinta. Ita ce baiwar da Allah ya ta duk matan duniya ba su da shirkai irin na jita bintu Khawqaw ɗin nan. To sai matashiya ta uku shi ne auren da Annabi alaihi salatu wassalam ya yi na ita Maimuna. Ita Maimuna ta samu ta musulunta, amma ta zauna a Makka bayan ta musulunta. Lokacin da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi umra ta ramuwa, tunda ya zo zai yi umra mutan Makka suka hana shi, da sun har bayan an riga ya yi gudu da ya zo yin wannan umra da mace da turo mutane yan gangani ma kace za shi umra Makka. Sai aka yi maza aka turo masu da yan asiri suka shiga Makka suka yi yan kwanaki suka ji mai garin yake cewa, sai suka ji an ce an yi sai shigo garin ba. Nan da nan an yi taron gaggawa, an tara samari, an tara mayaka, Annabi Khalid ibn al-Walid an kuma tura shi aka ce ga inda zai je ma zai tsaye. Sai suka yi wasu kai sai ga Annabi alaihi salam, sai zama Annabi alaihi salam ya san duk abin da muka take ciki a tafin hannunsa ko sai ya fito. To da kai na fitowa tun da ya san komai yake ciki, dama masu magana suna cewa information is power. Idan kana da labari ka saka gurbin kowa, kisa har ya faɗo duk ƙasar da suna suke tafi labari ko ta fi kowace ƙasa a duniya ƙarfi kuma koya fi jin tsoronta. Dan in kana labarin mutum ka gama da shi, to da kai ya fito a kai sai ya kauce wa inda Khalid yake. To da kai Khalid yana can yana tsaye yana dako sai ka ce masa ai sauran mutum 20 ya shirye. Sai Khalid ya juya a guje, saboda shi ya riga san ina Khalid ke, Khalid bai san kansa ina da ba da su yake ba. Ya juya a guje sai ta da su suna sallah. Ya san sanin sojojin sai ga an gidan da sallar da ya bin shi gaggan yadda suke sallar, sai kada kai kurin ya shiga Makka, sai ce ba zan yake shi ba. waɗannan babu sharri tare da su.
Allah.
In dai za a saba nan da yake so sai dai tura musu masu sulu sai aka tura su haili ɗan amur a lokacin yana da ginin baki ya je aka dinga musu maganganu da shi ya dinga faɗar baƙaƙen maganganu annabi alaihi salam yayi haƙuri sabai su ka kusata annabi sai sake haƙuri farko abin da ya fara lura da shi alaihi salam shine asbahu quwwa ya zama mai ƙarfi wanda duk aka ce za a zauna a tattauna da shi ƙarfin sa ya kai da kuma san muka ɗauka abin da ya kawo sai can kuka isa wannan ma haƙuri za a yi ai nasara ce to anan da aka yi rijiya ya ce ya tafi sai wata shekara ya dawo ya zo ya umra a makwana uku kuma kar a taho da makami haka zai to to shekarar ta shine sai ya taho alaihi salam amma sai aka taho da cikakkun makamai mai saurarawa yana zuwa zai shigo su kace kai wannan kar saba da kwari bai da ban saba kuma ka zo da makami shi halin kafiri ne shi ba zan taho da mutane na ba makami ba in kuka canza shi ku cuci mutane to da kana taho da makami in kuna nan akan abin da nake kai ka fito da makami bayan gari ya ajiye shi ne kwana uku suka ji suna nan akan alƙawari ce to a fita da makami daga ta aka ajiye aka suka wuce ne annabi alaihi salam a wannan ne ya aure ita Maimuna binti al-Harith radiyallahu anha a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan fitowa sai ya aiki Ausu dan Hawla da kuma Abu Rafi yace su je gurin Sayyidina Al-Abbas radiyallahu anhu su gaya masa ya wakilce shi ya aura masa Maimuna radiyallahu anha kafin ma ya zuce ne ya aura masa Maimuna kafin ya zo to suna tawura sai suka batun kai sai suka bar hanya sai suka zauna a Rabiga wanda zai tafi Madina ya san Rabiga wanda zai yanzu ba ta wani kiya san Rabiga sai suka ɓata a nan suna ta cewa da kuma suna son har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya shigo garin Makka to kaga aikin da aka turo su su samu dawo ne daga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da kansa to annabi sallallahu alaihi wasallam shiga garin Makka kawai sai ya aika wa Sayyidina Al-Abbas radiyallahu anhu ya ce to na aiko Ausu dan Hawla da Abu Rafi su zo su wakilta ka ka aura Maimuna binti al-Harith amma ba su zo ba don haka na nemi wannan abin a gurinka to shi kenan sai ta ce to ta yarda Abbas din sai ma wakilce ta inda zai samu sirrinta wayancan ba shi da wilaya a kanta shi musulmi ne ya wakilce ta da kuma wani cinta ko sai auren da ita sai zo sai na Abbas da Jalalu ya tashi da kansa sai ya hau gidan Al-Abbas radiyallahu anhu ya ce to gana na zo neman aure sai ya ce shi kenan hanyar da za a baka to anan ne aka zauna aka yi wannan aka tattauna sai aura wa annabi ita alaihi salam wani yana mana ilimin yadda tawaruhun annabi alaihi salam ne yake kenan a lokacin da ya ci maka mahaifin shi na bakar da zai lamun aka riko shi a hannu aka taho da shi sai ce yasa ku kai haka idan an gaya mun zai musu don ta ni zan tashi ne ha gurin sa ake wani girma mashi sai da girma mashi wannan ya tattan faru ne shekara ta bakwai bayan a bayan an riga an yi yakin Khaybara wannan abin ya faru annabi alaihi salatu wassalam ya auri annabi Maimuna binti al-Harith radiyallahu anha da isa umratul qada an yi ta ne a cikin watan shawwal wa'an suka ce a zulqa'ada a lokacin ita na nan Maimuna radiyallahu anha shekara ta 36 a duniya sai ta gode wa Allah saboda baiwar da ya mata ta musulunci kuma ya mata baiwa ta zama cikin ummatul mu'minina ridwanullahi alaihim wannan babbar baiwa da Allah ya mata ta aure annabi alaihi salam sai ta ce wajibi ne ta gode wa Allah a kan wanda tana da baiwa sai ko bawa sai ta ce ta ‘yanta shi ya zama ɗa ni tafiyarsa shi ne godiyar za ce wa Allah a kan abin da ya mata wani kuɗaɗen hudu ko matashiya ta fi shi ne a ina aka yi tare da ita radiyallahu anha na ba rasu da ya aure ta kwana uku aka bar shi to a wannan lokacin da ya zo za a yi ɗauran mata makasin koma kan duwatsu can sun kewaye suna kallo yake wurin ba a tare yake ba suna hango dai da ka'aba take sai suka ce suna tsammanin wata ilimin da duk
sanyin Madina da ya lahanta su ya rarake su ba su da ƙarfi. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo sa kowa ya tufe nan ɗinsa wato a haramin sai aka fito da jan sanda ma. To sai aka sa suka dinga yin sassarfa suna daddar suka kewaya ta ɗaya suka yi tabi suka ce kai ashe ba za su taru ba. Daman yi haka ne saboda kada su yi karambani su tsokani yaƙi baya son a yi rigima ko a kashe wani. Amma da suka ga wannan danɗin kowanne a fili shiga suna tsalle daman yana wannan dara ɗin haka da sauri irin wannan sassarfar sai da suka yi ta ɗaya suka yi ta biyu suka yi ta uku sai su ya isa saƙon da ake so ya kai. To kuma sai zama suna duk wanda ya je aikin hajji ko umra in dai tsawon hulɓudunmu ne in ya fito da wannan gurin dole sai wannan dar cewa ai lafiya amma ya zama kuma koyi da Annabi alaihi salam. To kwana uku za a yi. To an yi wannan aure su kuma ta maka ba sa son haka. To Annabi sai ya so ya sami yadda za a yi a ƙyale shi ya ƙara wani kwanan ya tare da ita a garin maka kuma ya mata walima. To sai suka yi. Annabi alaihi salam da yake son ya tare da ita bayan ya gama kwana uku sai suka turo wakilinsu su Qurayshawa shi ne Huwai ibn ɗan Abdul Uzza mijinta na farko. Kishin da shi ne mijinta kuma ga shi ne samun sirrinta wani bakin cikin sannan Annabi alaihi salam ya aure ta sai ya taho. Wata faɗar kuma aka ce Suhail ɗan Amr aka turo ko kuma su biyun aka turo da Huwai ibn ɗan Abdul Uzza da Suhail ɗan Amr suka ce da Annabi alaihi salam kai sai ya fita daga Makka take daidai da alkawarin da aka yi zaman kwana uku aka yi. Sai Annabi alaihi salam ce to ai alfarma nake nema da za ku kyale ni na tare da ita ana sannan da kuma shirya muku walima a ci abinci sai na so haka. Sai duk su biyun da shi Huwai ibn da Suhail sai suka ce ba mu da buƙatar ka kuma ba mu da buƙatar abincinka. Suna faɗar haka sai Sa'ad ɗan Ubadah sarjan mutum Madina sai ya ce da shi ƙarya take yi la umma laka sai kowanne ba ka da ita balle ba in garin maka ce ba ƙarfar ku wuce ko ba ƙasar ku wacce wuce ba ta baban ka bace. Na rantse da Allah manzo Allah sai ba zai fitar maka ba sai ya sa sai ya so da kansa amma ba ku za ku san shi ba. Yana faɗar haka sai ya nuna sun yi murmushi ya ce ya sa la tuzi qawmana karka cuci mutanen mu zaro na fi rihalina ai zuwa ya kawo mana ziyara a inda sansanin mai ike wanda ya zo gurin ka ba kwata ko me ke maka to za ka mai da martani mara kyau ba. Sai Annabi Allah sai ya fita daga Makka sai ya bar Abu Rafi ya ce ya zauna sun da shi alkawari aka yi da shi ya fita amma Abu Rafi ya zauna zuwa yamma sai ita ta gama shirinta sai ya fito masa da ita ya same shi a hanya. To shi ne Abu Rafi ya tsaya har yamma ta yi sannan ya fita da ita sai ya tafi ta gurin Annabi sun yi haɗu da Annabi sun a wani guri Sarifa. Wani ɗan ƙauye yana nan ka taho daga Madina za ka zo Makka bai wuce kilomita 20 ba haka yana nan kabarinta yana hannun dama an kewaye shi da wani gini haka ba jiri ɗan ƙauye ne ka wuce gidan mai da ƴan wani tsufa maki haka kana wuce garin ga kabarin da sunan garin Sarifa. To a nan aka liski Annabi alaihi salam da ita shi ya ce mamur goma ne tsakaninsa da Makka kilomita ne yanzu ko yanzu 15 ne zuwa da ɗan kaɗan. To a nan Annabi alaihi salatu wasalam aka yi masa haima. To a nan aka tare da ita ta zama matarsa alaihi salatu wasalam ta kwana suka kwana a gurin aka yi komai sannan Annabi alaihi salatu wasalam ya shirya walima. To kuma da aka gama aka tashi sai aka tafi Madina. To haka aka yi da ita radiyallahu anha. To Allah madaukin sarki ya sa sai ta yi wasiya ta ce to fa in ta rasu ba za a binne ta a ko'ina ba sai inda manzo Allah sai mai tare da ita. To shi yasa kabarin ta zama nan ba ta baki gargadi ita ba kuma ta hujud can mu'alla inda nana Khadija ta rijiyar hata ke a maka ita ba ta can ba ta wannan. Kuma lokacin rasuwar ta da ta zo da ya zo ta rasu ne a Makka din da ta rasu shi ne suka ɗauko ta sun yi tafiya ne ta mai tsawo aka faɗa aka taho da ita suna sauri sai da wani ɗan Abbas radiyallahu anhu ma ya ja hankalin shi ce ku tafi da ita a hankali matan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ba za a girgiza wato makaranta ba an so za a yi saboda girman da take da shi radiyallahu anhu shi ne aka binne ta a inda annabi alaihi salatu wasallam ya tare da shi na dabda bakin titi kana zana hannun ka na dama shi yasa a gure yana nan kowane irin yaran hanya ake dole sun bar shi a gurin tunda shi a gurin a nan kuma annabi alaihi salatu wasallam ya tare da ita ta san akwai alheri tunda annabi sai ya wannan abin a wannan gurin da sai take son ya zama mata gobe kiyama a gurin za ta tashi an ce shekara ta 51 ce ta hijira annabi alaihi salatu wasallam abu sa magana ingantacciya wanda ya mata sallah shi ne Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu kada ya ce mun halarci janazar ta tare da Abdullahi dan Abbas a nan sharifa to sai Ibn Abbas ya dinga jan hankalinsa yana cewa wannan fa matar ma'aiki ce sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinku ku ɗauko ku yi hankali da makaranta ku dinga ɗaga ta a hankali ku dinga tafiya bisa hankali kar ku yi da ku karkata ta ko ku girgiza makaran nan saboda girman da take da shi da kuma girman mijinta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine ita rayuwar Nana Maimunatu bintul Haris radiyallahu anha da zamanta da ita da Annabi alaihi salatu wasallam da inda ta rasu to yau shine cikar alƙawarin mu ce zan yi magana akan ummatul mu'minina Ridwanullahi alaihinna to godiya ta farko da ta ƙarshe ta tabbata ga wanda ya halicce mu subhanahu wataala kuma ya ba mu wannan damar muna roƙonsa almazida min fadlihi alkarim to kafin na sauka ko na tsaya na son ja hankalinmu akan waɗannan ummatul mu'minina Ridwanullahi alaihinna da Annabi alaihi salatu wassalam ya zauna da su liman ya min tambaya rana ya ce waccan cewa kwana nawa nawa Annabi alaihi salam ya kira ba musu ne to ya kwanta mu to Imam Muslim shi rawaito hadisin cewa kwana ɗaya ɗaya yake raba musu sallama idan ya shiga ɗakin wannan sai kwana tara zai sake dawowa wacce take da kwana biyu rak kwana biyu a cikin su ita ce ɗaya tak Nana Aisha radiyallahu anha ita biyu take da shi sauran suna da ɗaya ɗaya amma abin da yasa take da biyu saboda sauda ta ɗauki nata kwanan ta bata saboda haka shi yake kwana biyu alaihi salam a ɗakin ta sauran kuma ya ɗaiɗai san duk wanda yake ɗakin ta radiyallahu anha to a nan ɗakin gaba ɗaya matan suke taruwa su shigo a tauna a tattauna a hira su ƙaru su sami ilimi idan sun ga dare ya fara yi to kuma kowace sai ta yi sallama sai ta fita ta bar ɗakin ta barwa ya ɗakin to haka suke yi to abinda za mu yi la'akari da shi shine Annabi alaihi salam ya yi hakuri ya kunna mana yadda ake zama da mata dan har addu'a ya yi ya ce Allah ka sani daga cikin wanda mata za su dinga yau nan baki kar ka sani da wanda mata da sun gansu za su dinga rawar jiki jikinsu na mazari cewa nan ba mutumin arziki ba ne idan mai ashariya da kutuntuma mace tsoronsa take ji amma mutumin kirki ne sai a yi masa hawan kawara sai na Abubakar Umar radiyallahu anhu a gidansa sai matarsa ta yi masa ya faɗa ta faɗa sai ku ta kama ta tsaya ni zan faɗa ki faɗa ta ce ka faɗa na faɗa din wanda ya fi ka haka ake masa yana jin haka sai san da Annabi sai ya shuka sai ya fita sai su bi gidan Annabi a ɗaya sai ya Rasulullahi wai kana faɗa suna faɗa ce ya kai ya ce na Hafsa take ya ce daga yau na hana ki neman komai a hannunsa duk abin da ki so ki aiko min kada ki je garin neman wani abu ya faɗa ki halaka sai ce masa haka ake ya haƙura za su yi tattauna a gabansa su yi abubuwa da sai kashe wuta sallallahu alaihi wasallam ya koya musu yadda ya kamata a zauna to ya yi haƙuri da su akan haka sallallahu alaihi wasallam da ko buƙatunsu na rayuwa yau da gobe ya yi haƙuri shi ba mai kuɗi ba ne alaihi salam amma Allah ya masa yana buɗa masa komai amma suka ce suna son a ba su buɗa su gyara ɗakuna su zuba abubuwa sai ce bai yadda ba tunda ya ce ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum, ya ce to akan yanda nake a nan zan tsaya. Ya ja suka ja, ya ja suka ja, sai da Ubangiji ya saukar da suratul Ahzab. A nan ne aka ce to an ba su zaɓi, ko su zaɓe Allah da manzo Allah sallama, ko zaɓa abin duniyar a ba su, ko ce a sake ta. To da sai suka ce sun zaɓa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi kenan. Sannan wata rikicin ya taso a kan ɗaya daga cikin kuyangin, sannan ma matan suka tada abubuwa suka haɗe kai, abin ya ɗauke zafi har sai da Annabi ya bar gidan ya je kwana 29 a wani guri tukunna sallallahu alaihi wasallama. Sannan kuma suka dinga ɗaukan gawayi suna zanawa a jikin bango, yau kwanansa ɗaya, yau biyu, ana yi ana yi. Ranar kuwa 29 sai ya zawo, yana da sinan Aisha ta kauda kai da cewa aka ce kwana 30 zai me ya da da mutum. Ko ce ne Allah ne ba za ta faɗa ba, amma sai da ce irin halinta na mace ce ne da ta ce ai wata kwana 29 ne, nan ma sai wani hukunci ya fito ko sai ta kwana 29 sai da kana dawo. To shi kenan aka zo aka zauna. To ya kuma lura da halayen kowace da salam, bai kuma amfani da halin kowace ya cutar da ita ko ya matsanta mata ko ya kauda kai ya rabu da ita ba. Dan a irin rayuwa ta dan adam, idan mace tana da wani hali marar daɗi, to wannan da shi yake fakewa sai dinga wahala ita, ko shi ma ya bi ta akan haka, duk yanda take shi ma haka zai mata. To nan sun bai wannan ba, ko ta lura da yanayinta, to sai ya rufa mata asiri a wannan, sai ya tafi da ita daidai kamar ba ta wannan abu. Nana Aisha radiyallahu anha da aka kai ta tana karama shekarar 9, saboda haka akwai ƙuruciya da abubuwa da wasan ƙasa da wasan ƙyatsana bai damuwa da su, ce matarsa ce shi ne ashraful khalqillahi, min iyalinsa za su yi wannan, haka ya barta. Har ma ganta yake ya dinga yi mata raha, yana mata gadon garci, ya tambaye ta wannan abun fa, wannan abun fa. Ta zo da wannan, ta zo da doki na katako, har masa fuka-fuki, ce wannan kwata ce dokin Annabi Suleiman kenan. Ta ji bai sai ya ta dariya sai bar mata, bai taɓa shi ba. Daga nan aka sake samun hukunci, don gida akwai ƙananan yara, don an aje ya sana ba laifi ba, amma in suka girma to zo a fidda su, ma kuma mala'iku ba za su shigo gidan ba. Amma akwai sanadiyar nan ba komai, ya bari da ta girma sai aka sassara shi aka kaje aka zubar da gutsattsarinsa a waje, shi kenan an gama. To ya yi wannan, a cikinsa akwai Sauda, tana da wato in ba ita ba ce, in wata mace ce sai a ce mai zafin rai, amma su da girma na wasu ba za mu ce mata haka ba, sai dai a ba da misali da wata. To wannan abin da take da shi bai amfani da shi ya matsanta mata ba, saboda ka ya san halinta ne, duk abin da ta ya san jibilla ce, haka Allah da ce ta sai ya bi ta hankali a kwantar mata da rai, a bi ta da lumana, a warware matsalar da za a warware, don ba za ta canza da kan wanda Allah ya gina ta ba. To Annabi sun haka duk iya mu'amala da matansa sallallahu alaihi wasallam a bai da uwa, kuma su ya faɗa su faɗa, don a kowace ce masa kace kai Annabi ne, ya ce da kai shi ne dama, sai ta iya nan wata kuma ta tanki kirjinsa alaihi salam, sai da iya baya mafiyarta za ta yi magana ya ce wannan karamin aiki ne a cikin aikin mata, ba babban taimako, to haka ba damuwa za a yi ba, sai aka ƙura alaihi salam. To wannan shi ne abinda nake son ja hankalinmu, cewa in ana tare da mata a hankali ake bi musu, kamar tangaran suke, ba a son a fasa shi, kuma kowacensu da ƙashin haƙarƙari aka halicce ta, ba da ƙashin dunduniya ba. Idan na da ƙashin dunduniya ne, to sai a tattaka ta a keta mata alfara, amma tun da ƙashin haƙarƙari ne to lallaba ake, so ƙashin haƙarƙarin na hagu, na hagu mai ake nufi a nan zuciya take, to an ce muhallinta nan a saka ta a wannan gurin, a ba ta kima kuma a ji tausayinta, abinda ake bukata kenan. Saka dan haka Annabi sallallahu ya yi musu wannan, ya kuma yi musu abubuwa da yawa da ya kamata a yi alayhi salatu wassalam. Sannan kuma ya sa damuwa a ransa saboda su yaya me za su gamu da shi bayan ya bar duniya. Wannan Annabi sai na cikin abinda ya dinga lura da shi, sabai su kuma Allah ya sa masu hankali ne, saboda haka sun fahimci wannan. To yana da su alisun sai suka yi kokari nan da nan, dukkan wani girma da wani abu a basu su yi kishirwa ko yunwa ko rashin tufafi su yi ba, duk abin da ya taso nan da nan za a taso. Abdurrahman ibn Auf ya ce ga gona na baku, ko ce ga dinari 100,000 kaza na bata aka dinga wannan sannan khalifa ya ce ga kaza na ku ga kaza na ku ga kaza na ku sabai kowa yana kokarin yanda zai yi rufa sirrin wayannan bayin Allah so da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi kada matan da ibri a duniya su tozarta sannan kuma tun yana da rai alaihi salam ya wakilta Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu shine yake mu'amala da su kowa na baka samu na irin da zaman dan adam akan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga Abdurrahman dan Auf shi zai shige je har gidan ya warware wa Annabi sallallahu alaihi wasallam matsala shi zai shiga madadin Annabi sai ya jawo hankalinsa tattauna su fada su kaiya masa duk abin da suke ciki shi kuma ya warware ya gama je ga Annabi sai ya daidaita wannan abu to haka Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ce banan gidansa sallallahu alaihi wasallam kuma Bilal aka dora saboda ka duk abin da zai na gida Bilal ne kawai wai shi zai je ya gama ya sai da Annabi sai ga wannan abu so da ka ban ya Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ci gaba da yin wannan isa da wata daga cikin su tace za ta je aikin haji zamanin sina Usman radhiyallahu anhu yace to ai babu kuma wanda zai kai ki haji sai mutum daya kenan Abdurrahman yace kai ne amintaccen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan makiyalis sai ka shirya ka fara abin da kake yi ka dauke shi ka je da shi aikin haji ai a gama to shi aka tura je kai ta ne kuma aka gama aka dawo to dan nan take ce dai wannan shine dan abin da nake so na gabatar na roƙo Allah mu dauke sarki ba mu koyi ya kore mana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa gidaje mu samu tarbiya samu hasken tarbiyar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarka ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da shiriya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai tunda mun gama kuma sai me za a yi a gaba ko shi an wasu ba da shawarwari amma mun ka zabo wani abu guda ɗaya tukun da sai mun gabatar da shi sai mu koma sauran to ina so mu dauki mutane na uku a daraja a cikin al'umman nan da mun dauki al-khulafa'ur rashidun su hudu su suka fi kowa sannan mun dauki mutum shida bayan su suka zama al-asharatul mubashirun bil janna to a tsarin sabai daga waɗannan to sai masu badar wanda suka je badar to shi nake so za mu dauki badar din amma ba yakin shimfiɗa kawai zan yi wannan mutanen 313 sai na faɗi sunan kowa da mahaifinsu na kabilar da ke fito da na fito da abu sosai kullum faɗarsa ake su 313 amma kaɗan aka san sunansu za mu zayyana su ɗaya bayan ɗaya kowane daga ƙabilar da ike muhajiruna daga ila su kabila wata ƙabila ansaru ƙabilarsu kaza da kaza sannan suraye suka yi shahada a cikinsu su nawa ne to duk za mu fitar da wa'innan Allah ya mana jagora Allah ya sa mu cikin allazina yastami'una alqawla فيتبعون أحسنه وقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة